Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Rumar Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a 27 ga watan Janairu. Za ku ji cewa hukumar 'yan sandan jihar Ogun ta gabatar ma gwamnan jihar malamai da dalibai 8 din nan da aka sace kwanan baya. Za kuma a ji cewa hukumar yaƙi da mugan ƙwayoyi shiyar jihar Filato ta bayyana nasarorin da ta yi. Maryam Dauda na tafi da shirin Kallabi, akwai mu kuma da shirin wato jaridun muryar wato jaridun Amurka na Naziru Ahmad Hausawa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Saban shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya koma gidaje Alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga ƴan kasar duko da yake ya iso babban birnin kasar wato Banjul cikin tsatsauran matakan tsaro. Barrow dai ya koma gida ne kasar Senegal inda ya zauna tun bayan rikicin siyasa da ya barke a kasar sa saboda shugaba Jame wanda ya dade na mulkin kasar yaki bai sauka kan karagar mulki bayan da ya sha kaya a zaben watan Disamba. Jirgin da shugaba Barrow ya shigo zuwa kasar tasa, sojojin Senegal da na Najeriya ne ke gadinsa. Jim kaɗan da saukarsa a babban birnin kasar wato Banjul, inda ɗaruruwan 'yan ƙasar ne suka yi masa marhabin lale. Wani ɗan jarida da ya gane wa idanunsa isowar shugaba Barrow ya ce tun kafin isowarsa nema 'yan ƙasar suka yi cincirindo kan hanyar zuwa filin jirgin saman ƙasar suna tara yaraye da waƙe-waƙe. Mai magana da yawun haɗaɗɗiyar jami'iyyun da Barrow ya takara ƙarƙashin su ya ce ko baya ga wannan tarban akwai wani na musamman da aka shirya masa. An dai rantsar da Barrow ne a matsayin sabon shugaban kasar a ofishin jakadancin Gambia da ke ƙasar Senegal a cikin satin ta gabata. Yanzu haka dai sojojin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS za su ci gaba da kasancewa ƙasar ta Gambia har na tsawon watanni 6, inji jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kasar Turkiya ta ce ba za ta yi saurin cewa wani abu ba game da shirin shugaba Donald Trump na samar da wani wurin da zai zama tudun na tsira a kasar Siriya. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Turkiya Hussein Maftuglu ya faɗa jiya Alhamis cewa yana da kyau a dakaci sakamakon bincike wanda shugaba Donald Trump zai umarci ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar harkokin waje su gudanar tukunna. Wanda hakan zai sa a samar da wuri wato wani wuri da zai zama mafaka ga farar hulan ƙasan wanda wato waɗanda suke gudu daga tashi-tashin hankula da suke aukuwa a ƙasar a halin yanzu. Ƙasar Turkiya wadda ke da bakin iyaka da Siriya ta jima tana ɗokin ganin an samar da irin wannan wuri wanda zai zama tudun na tsira, amma kuma tsohon shugaban Amurka Barack Obama bai goyi bayan wannan tsari ba, musamman ta yin la'akari da irin ƙalubalen da ke tattare da kare irin wannan wurin da zai kasance ciki ko har da yiwuwar amfani da sojan ƙasa na Amurka domin ganin an samar da wani keɓaɓɓen wurin da za a hana shawagin jiragen sama ciki. Sai dai kuma duk da haka sai da ƙasar ta Turkiya ta samar da wani yanki a cikin ƙasar ta Siriya wanda ta kaddamar da shi ta sama da ƙasa domin ganin ta fitattaki kungiyar ISIS a bakin iyakar ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Gamayyar 'yan majalisar dokokin Amurka daga jami'in nan guda biyu sun faɗawa kungiyar 'yan adawan ƙasar Iran cewa za su ci gaba da matsa lamba ganin an azawa shugabannin addinin Iran takunkumi mai gaunin gaske. A daidai lokacin da Tehran take dakon ganin ko shugaba Trump zai yi aiki da akan alkawuran da ya yi lokacin yakin neman zaɓe na ɗaukar matakai masu tsanani kan ƙasar. Ranar Talata ce dai wakilai 6 'yan jam'iyyar Democrat da Republican a majalisar wakilan Amurka suka shaida ƙungiyar Iraniyawa 'yan Amurka hakan. Ƙungiyar Iraniyawan ta gayyaci 'yan majalisar yayin wani taro nata ne na shekara-shekara domin su yi jawabi a wani yunkuri da ƙungiyar na ganin sun yi kamun kafa ga majalisar dokoki akan matakan da za su kawo ƙarshen gwamnatin Iran mai bin tafarkin addini. Kungiyar ta ce tana kira da a samar da gwamnatin demokradiyya, gwamnatin da ba ta da alaka da makamin nukiliya a ƙasar tasu ta Iran. Ita dai wannan kungiya ita ce ta jagoranci wata kungiyar ƴan adawa na ƙasar Iran da ke mazauni a Faransa da ta yi ƙoƙarin ganin an hambare gwamnatin ƙasar ta kama karya.
To, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na da zaɓi a kan yadda zai sa ƙasar Mexico ta biya kuɗin katangar nan da yake son ginawa tsakanin Amurkar da ƙasar Mexico. Sakamakon wannan batun ginin katangar ta sa dangantaka tsakanin Mexico da Amurka ta yi tsami kwanaki kawai da kama aikin Mr. Trump. Tun a jiya Alhamis ne dai sakataren yaɗa labarai na fadar White House Sean Spiner ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba Trump zai sa harajin kashi 20 cikin 100 ga dukkan wasu kayayyaki da za a shigo da su Amurka daga ƙasar Mexico. Ya ce wannan sabon harajin zai samar da aƙalla dala biliyan 10 a duk shekara cikin sauƙi waɗanda za a yi amfani da su wajen gina wannan katangar. Kakakin ya ce tuni shugaba Trump ya tattauna wannan batu da shugabannin majalisar dokokin ƙasar, kuma wannan ne ma ya sa yake son wannan batu cikin garan bawul ga tsarin haraji na Amurka da majalisar za ta yi aiki a kai. To, labaran duniya kenan aka saurara. Bari mu fara yada zangon a jihar Ogun na kudancin Najeriya, inda kwamishinan 'yan sandan jihar ya gabatar ma gwamnan jihar malamai da ɗalibai 8 da aka sace kwanan baya bayan an gano su tare kuma da yin kashedi. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Gwamnatin jihar Ogun ta bayewa masu zuba jari tabbacin kare lafiyarsu da dukiyoyinsu. Gwamnan jihar Ogun Ibikunle Amosun ne ya bada wannan tabbacin a lokacin da yake karbar malamai da daliban makarantar sakandaren nan guda 8 da aka sace a kwanakin baya mai suna Nigeria Turkish International College dake Isheri jihar Ogun da jami'an 'yan sanda suka gano su. Gwamna Ibikunle Amosun ya ci gaba da cewa yace duk wanda ke son yin harkoki a jihar Ogun ba tare da aikata wani laifi ba ana yi masa maraba, amma idan mutum yana son ya bata musu suna ba za su lamunta da hakan ba. Gwamna Amosun yace sun dauki matakan samar da zaman lafiya a jihar, kana yayyabawa jami'an tsaro da suka gano mutanen 8, sannan yayyuwa waɗanda aka gano barka. Shi ko kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Iliyasu a lokacin da yake mika daliban da malaman su guda 8 ga gwamnan jihar Ogun yace suna nan suna neman sauran da na sace 'yan makarantar da malaman su 8.
Nobody, and I'll say nobody will be spared.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun Ahmed Iliyasu yace ba wanda za a kyale da zaran ya aikata laifi ko kuma yake da hannu dumu-dumu a wajen aikata babban laifi, wannan so matabi ne kawai. Ahmed Iliyasu ya buƙaci jama'ar jihar Ogun da su kurmatawa jami'an tsaro duk wani mai aikata laifi da makoyar masu aikata laifin. Daya daga cikin waɗanda aka sacin ta nuna jin daɗinta tare da godewa waɗanda suka gano ta. Idan ba a manta ba, malaman makarantar 4 da ɗaliban makarantar 4 na sakandaren ƙasashen Taki da Najeriya sun share kwanaki 11 kafin a gano su a hannun waɗanda na sace su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a gaida Hassan, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. An ce taɓa kiɗi taɓa karatu. Bari mu kaɗa jihar Filato, inda hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta zayyana nasarorin da ta yi. Zainab Babaji, gare ki.
Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar Filato ta ce ta kame muggan ƙwayoyi mai nauyin fiye da kilogram 3,217 da suka haɗa da tabar wiwi, hodar iblis da waɗansu ƙwayoyi masu bugarwa kamar maganin tari da kodin. Kwamandan rundunar a jihar Filato Ngozi Madibike ta ce a shekarar da ta gabata hukumar ta kuma cafke mutane 386 da suka haɗa da mata 17. A cewar Madan Ngozi, babban kotun tarayya da ke Jos ta yanke wa mutane 96 hukuncin ɗauri, yayin da hukumar ta taimaka ma masu shan ƙwayoyi guda 42 da horo kan yadda za su daina shan ƙwayar, su kuma taimaka wa rayuwarsu da sauran al'umma. Ta ce 'yan mata da dama sun shiga karuwanci dalilin shan ƙwayoyin da ke gusar musu da hankali. Kan haka kwamandan yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyin ta ce shan miyagun ƙwayoyin na da nasaba da fashi da makamai, tashi-tashin hankali da matasa ke aiwatarwa, fyaɗe, gushewar hankali da ma mutuwa. Madan Ngozi ta buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki wajen yaƙi da manyan masu fataucin muggan ƙwayoyi da masu nomawa da ma masu saidawa a tsakanin al'umma. Kwamishinan mata da walwalar jama'a a jihar Filato Rufina Gurumiyen ta buƙaci al'umma, shugabannin addinai, makarantu da iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu.
Illicit drug consumption, alcoholism.
Ta ce matsalar shan ƙwayoyi, kwankwaɗar barasa, tashi-tashin hankula da taɓarɓarewar tarbiyya abubuwa ne da suka addabi jama'a da ma gwamnati da ke buƙatar haɗin kai wajen daƙile su. Kwamishinan ta ce yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi abu ne da ya kamata al'umma su mai da hankali kansu in har ana buƙatar ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Allah shi kyauta a kuma gaida Zainab. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A cikin makon da ya gabata shirin kallabi ya fara kawo muku hirar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da Hajiya Binta Ma'azu, wadda ta shahara a fannin siyasa, inda ta ba mu dan takaitaccen tarihin rayuwarta da yadda ta fara siyasa da kuma irin goyon bayan da ta samu daga mai gidanta. Yau za ku ci gaban wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Da fadin a siyasance da shi mai girma President Muhammadu Buhari ya shiga, ni da mai gida mun tsaya tsayin daka mun taimaka musu muna siyasa amma cikin ruwan sanyi. To ni ban taɓa zaton shi zai goyi bayan in yi wannan ba, sai kuma uwata. Kamar wasa sai kawai na je, dama muna da sabon party wanda shi President Muhammadu Buhari ya fito yake takarar neman shugaban kasa. Saboda haka ni na nemi takarar 'yar majalisar Kaduna North kenan. Yanda Allah zai ikon shi, Allah ya dora ni kansu ne rawar gani, ni ce na ci duka na ba su kashi. Amma kin san halin Najeriya da muke ciki, wannan maganan da ake ce miki na mata ba a san a ga mace ita ke wakiltin maza ko wani shashi, sai ya hado a kaina. sai zama muke kalubale kenan
sai zama kalubale suka ki suka shiga suka fita ina ji ina gani
sai na dauka daga Allah ne haka ya rubuto ba lokaci na bane ban ja ba muna ganin haka rawar ganin da nayi haka da hakurin da nayi ina zaune sai national ta kira ni ta sa ni member na presidential campaign na Baba Buhari CPC tun daga lokacin zuwa yanzu ina ji na karbi mukamai sun fi biyar ko shida
to amma baki ƙara tsayawa takara ba tun daga shekara 2003 nan
2012 abin da yasa ban saki tsaya ba a shekara 2015 Hajiya Madina jaririyan party ne fa aka shiga aka fita ga gaskiya aka murɗe ta ina ga parties biyar sun zo sun hada kai sun zama guda ke kina zaton waɗanda suka hadu suka hada party nan ta yiwu za su kalla wanda suke ganin ba nasu ne ba kin gane Hausa ne yake nufi to na auna ne na duba ni ba ni da wani ubangida ba ni da shi sai Allah sai kuma wanda nake aqidan sa mento na president Muhammadu Buhari shi kuma ba zai zai ce zai saye maka kujera ba zai tsaya ya ce a baka
wato dai ashe dai ana dai kashe kuɗi ana sayen kujeru
sosai kuwa
saboda haka idan baka da kuɗi ba za ka iya takara ba kenan a siyasar Najeriya
wato ya kamata ba a da kuɗin a nemi mutane na ƙwarai wanda an san sun je za su yi wakilci na ƙwarai ba za a yi ba sai a jira kwadayin banza wofi dan abin da za su bada a ci ya kare ana nana jira ina mai motsi ina mai kuɗi to shi yasa muka samu kanmu inda muka samu kanmu a yanzu saboda me ba cancanta ake dubawa ba ba sanin ya kamata ake dubawa ba
to ba kiya ganin kai ragewa matan arewa wani abu da kin tsayawa takarar nan
ko ɗaya ban rage musu ba hakan ma ne musu gudunmuwa duk wata
irin gudunmuwa kike ba
gudunmuwan da nake ba su shine duk inda naji mace ƴan siyasa ta yi rawar gani to ni na dauke shi kaman haƙi ne a kaina in taya ta duk macen da take siyasa sai dai bata ji ni ba bata zo waje na ba ta kawo kukanta ni idan ba na ga na sauke wannan nauyi na share mata hawaye ba ba na jin dadi kuma wa share hawaye nan kake ce wai taro sisi zan bata a matsayina da Allah ya kai ni inda zan taimaka mata in je in yi magana a saurara mu ga yanda zamu yi maganin abin nan da ya dame ta ko kuma hanyar da zan mata sanadi ta samu sauki to sai inda karfi na ya kare
to daga dai arewa kike kin kuma san cewa mata suna fuskantar kalubale na sosai
kware
gashi kin yi karatun boko kin shiga siyasa kin yi gwagwarmaya
haka
wace shawara zaki ba yar arewa yanzu mai karatu wacce take son ta koyi dake
to ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace yar arewa da ta tashi bacci an mana fintin kau a komai duk inda naje sai nayi tagumi sai nayi takeici saboda ƴan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu dauka rayuwa da gaske ba ba mu dauka ilimi da gaske ba ba mu dauka son junanmu da haɗin kai da gaske ba kowa ya tashi kansa ya sani idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya madaurinki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito Islam ne addinin Christianity to wallahi talaba ba shashin da Allah ya saka mu albarka irin arewa amma ba mu san kanmu kuma abun yana laifi na ga wajen iyayenmu shugabanninmu busu nuna mana wannan san junansu da haɗin kai da sanin ya kamata ba da yanzu sai dai dan kudu ya koyi a burinmu din albarka yana arewa kin ga dai ki duba maganar ƙasa land in aka ce miki wajen noma babu shashin da ke da ƙasa mai amfani irin arewa
ma sauraro anan kuma zamu da sa'aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar Yanzu a madadin Hajiya Binta Ma'azu da Madina Dauda da ta jagoranci wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida innar su Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan satin za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya kirkiri jerin sunaye domin kunyata jihohin da suke baiwa bakin haure kariya. A ranar Laraba da ta gabata ne, shugaban kasa Trump ya baiwa ma'aikatan tsaron cikin gida dama da su fara bada sunaye game da kunyata jihohin da suke bada kariya ga bakin haure ta hanyar bayyana irin laifuffukan da suka aikata wanda ya shafi fashi ko kisan kai ga waɗanda aka sake su suka komo cikin mutane ƙarƙashin kariyar jihohin da suke kare su. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke binne ƙarƙashin damammaki na musamman da shugaban ƙasa ya saka wa hannu wanda ya goge damar da jami'an shige da fice ke da ita tsawon shekaru da aka mai gurbinta da tsarin Trump wanda ya bada damar tsanantawa akan tabbatar da dokar ta yi aiki. Jami'an da ke aiki akan iyakoki da kuma cikin gida sun fita daga sarƙaƙiya da tsagaitawar da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya saka musu. Sakamakon Mr. Trump ya ce yana da buƙatar ganin sun yi aikin da aka ɗauke su su yi. Sai kuma labari na gaba da jaridar Tarawaito wanda ke cewa Trump ya kare hanyar azabtarwar da ake yi da ruwa inda ya ce tana yin aiki. Shugaban ƙasa Donald Trump ya kare hanyar azabtarwar da ake wa waɗanda ake zargi da aikata aikin ta'addanci ta amfani da ruwa a ranar Laraba. Yunkunnan uwar shegu na suka daga Capitol Hill da kuma ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin ɗan adam na ɗaga dokar da gwamnatin Barack Obama ta kafa kan haramta gidan kasan nan na sirri na hukumar CIA da kuma dawo da hanyoyin azabtarwa. A wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na ABC News, Mr. Trump ya ce, "Haƙiƙa tana aiki a ganina." Amma ya ce zai saurari shawarar daraktan hukumar CIA Mike Pompeo da kuma sakataren tsaro James N. Mattis kan a yi amfani da hanyar azabtarwa kan waɗanda ake zargi kan aikata ta'addanci. Sai kuma malaika jaridar USA Today, jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ƙalubalanci Manin kan sukar Obama da ta yi. Shugaban ƙasa Trump ya shiga shafinsa na Twitter a safiyar Alhamis da ta gabata inda ya soki 'yar kutsen nan da za a saki kwanan nan, Chelsea Manin, akan ƙalubalantar Obama da ta yi. Trump ya ce, "Mara godiyar Allah, maciyar amana Chelsea Manning, wadda bai kamata a ce an sake ta daga gidan kaso ba, yanzu tana kiran shugaban ƙasa Obama da rauni. Hakan bai dace ba." Kusan rubutun da Trump ya yi ya ƙara wa sukar ƙarfi. Trump dai ya kwashe kusan duk lokutan da Obama ya yi yana mulki har sau biyu, yana sukarsa ciki har da kamfe na tsawon shekaru a kan tantamar takardun haihuwar Obama a Amurka. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To, a gaishe ka. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da jayayyar da take faruwa tsakanin bangaren shugaban ƙasa da 'yan majalisar dattijan Najeriya game da amincewa da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC. To, wannan daga da majalisa ta ja da bangaren shugaban ƙasa bai zo mana da mamaki ba, domin na farko dai 'yan majalisar nan na Najeriya biyu bisa ukunsu gwamnoni ne suka sauka, kuma kowa ya san irin ta'asar da suka yi a jihohinsu. Saboda haka suna kallon Ibrahim Magu a matsayin wata barazana a gare su idan ya ci gaba da shugabancin hukumar EFCC. To, su sani fa yau ko ba Ibrahim Magu akwai Allah ina jiransu a madakata game da zaluncin da suka yi 'yan Najeriya. Kuma su sani fa 2019 kamar kwana 19 ne a gurin Allah. Saboda haka da yardar Allah sai mun canji da dama daga cikin 'yan majalisar Najeriya, domin mun san irin sabotajin ɗin gwamnatin Buhari da suka dinga yi lokacin da suke majalisa.
Assalamu alaikum biyawai, mai magana Muhammad Awolu Baba Iyeri karamar hukumar Tero cikin jihar Bauchi Najeriya. Don Allah, don Annabi, 'yan majalisunmu kowa ibada ya bako na wata ɗinki na albashinsa a taimakawa 'yan gudun hijiran nan, kuma in za ku bari ku je gaba da gaba ku danganta musu. Saboda yanzu jama'ar ma da suke kori ta shirya abinci na alheri, amma wallahi Allah wani ake miƙawa ta kai mutum ba ta kai mutum. Mutum ya je sansanin 'yan gudun hijira iya karɓar naira 2,200 a hannunsu saboda za a taimake su. Nasu ba a ba su ba, kuma an kwace na hannunsu. Wannan wani irin rashin imani ne tausayi. Haka in 'yan majalisun mu kiristoci da musulmi in dai daga cikin jihar taimakawa 'yan gudun hijira, to su yi kwamiti su tafi da kansu su ba bayar da kansu, ba ta haɗin wani ƙungiya da za a ba wata ƙungiya ta ba su. Ƙungiyoyin kawai sun buɗe kasuwancinsu ne kawai super market.
Assalamu alaikum muryan Amurka. Mai magana Malam Hamidu Adan Labuwa, kunun gudumariya jihar Difa, jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina gaskiya gwamnatin Nijar, sai wayin kalan Labuwa karakaran kalallabuwa ba su da ruwan sha mai kyau. Gaskiya ka samu musu ruwan sha mai kyau. Har yanzu suna sha ruwa na rijiyoyi na cikin koli. Ko ya kamata wannan zamanin ci ya wuce, a samu musu ruwan sha mai kyau. Ko moto famfo ko a samu musu shato. Kewayen kalallabuwa da karakaran kalallabuwa.
To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaicen sabon shugaban kasar Gambia Adama Barrow ya koma gida jiya Alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga ƴan kasar duk ko da yake ya iso babban birnin kasar wato Banjul cikin tsatsauran matakan tsaro. Barrow dai ya koma gida ne daga kasar Senegal inda ya zauna tun bayan rikicin siyasar da ya barke a kasar sa. Saboda shugaban kasar Jame wanda ya dade yana mulkin kasar ya ke sauka bayan da ya sha kai a zaben watan Disamba da ta shige. Jirgin da shugaba Barrow ya shigo zuwa kasar tasa sojojin Senegal da na Najeriya ne ke gadin sa. Jim kadan da saukar sa babban birnin kasar Banjul inda dan ruwan mutane ne suka yi masa marhabin lale. Wasu manyan jami'an diplomasiyan Amurka su biyan ne suka ajiye aikin su kwanaki kamin mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba ya zama ministan harkokin wajen kasa ya samu amincewar majalisar dattijai. Rahotanni sun bayyana cewa ɗaya daga cikin waɗannan jami'an su biyar na cikin jirgin sama ne akan hanyarsa ta zuwa wani muhimmin taro a Turai, amma aka umarce shi da ya dawo gida kamar yadda wata majiya kwakwara ta shaidawa murya Amurka.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan Malam Nasiru Ismaila Bataka Zaria saboda ƙaruwar ɗa namiji da suka samu wanda za a raɗa masa suna gobe Asabar. Allah ya raya ya mai da shi mai tausayin iyaye da jama'a. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Bo da injiniyanmu na wannan lokaci ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.